الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya bar mu da ran mu da lafiyar mu muka zo wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 4 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan 4 2020 miladiya dan ci gaba da majalisar mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine zai zama darasin mu ko majalisin mu na 139 sannan kuma muna cikin aya ta 215 fadin Allah ta'ala yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin fali walidayni wal aqrabin wal yatama
bismillahir rahmanir rahim يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وانا آير أجيع من فارا كرتنتا لوكو تشيي وانا من كرتنتا قبا فاركو ودى الله يتي يسألونك ماذا ينفقون سنة تنبيرك منين أبن ذاسو تشير sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukiyar su me za su ciyar daga cikin su akwai irin su Amr ibn al-Jamuh wanda yana da dukiya da yawa yazo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da ya dace su ciyar domin a lokacin jahiliya sun saba ciyar da dukiyar su kuma suna ciyar da ita ta fuskoki da yawa wata fuskan ya dace wani fuskan bai dace ba suna sa dukiyar su a harkan caca suna sa dukiyar su a harkan giya suna sa dukiyar su a harkar taimakawa baki da taimakawa iyali da sauransu to yanzu musulunci ya zo suna son su san ina ne yafi dacewa su sanya dukiyar su inda zai dace da musulunci kuma su samu lada wato su samu ladan wannan dukiyar da suka sanya wannan shine dalilin tambayar ba wai suna tambayar cikin dukiya wani nau'in dukiya ne za su ciyar ba sun san abin da ake ciyarwa amma suna son su san yaya za su ciyar yaya kaifiyan ciyarwar da kuma adadin abin da za su ciyar da kuma yaya ya kamata su yi ciyarwar kaifiyar ciyarwar da adadin da wanda ya cancanta a bawa dan haka sai Allah ta'ala ya ce ka ba su amsa qul ka ce da su wannan umarni ake bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ka ba su amsa ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ma anfaqtum min khairin wannan ma din shartiya ce fi'ilu shart din shine anfaqtum jawabu shart din shine falil walidaini anan a farkon karo idan ka kalli wannan amsar abinda zai bayyana gare ka a farkon karo shin zaka fahimci cewa Allah ta'ala ya amsa musu tambayar su ne da bayanin inda za su sanya dukiya ma'a wanda za su bawa Allah ya amsa musu tare da bayyana musu da bayanin inda zasu sanya dukiyar wanda zasu bawa haka zaka fa'inta a farkon karo qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin ba kamar ana ba su amsa bane akan me zasu ciyar tunda su tambayar su sun yi ta ne akan me zasu ciyar ba wa zasu bawa ba ba tambaya suke akan wa zasu ba dukiyar su ba tambaya suke akan me zasu ciyar na dukiyar to da Allah ya tashi ba su amsa in ka kalla a farkon karo sai kaga kamar ana bayyana musu wanda zasu bawa ne ba wai me zasu bayar ba amma idan mutun ya tsaya ya lura da ayar ya kalli ayar da kyau zai ga Allah ta'ala ya bayyana musu abinda zasu ciyar ya kuma bayyana musu wanda zasu ciyar duka biyun aka bayyana amma sai mutun ya tsaya ya lura da kyau sai ya bayyana gare ka an bayyana musu me zasu ciyar din kamar yadda suka yi tambayar sannan kuma aka ƙara musu da wanda zasu ciyar da wanda zasu bawa dan Allah ta'ala ya ce ma anfaqtum min khairi abinda duk kuka ciyar na alkhairi kaga nan a cikin wannan akwai bayanin ma yunfiquna din kamar ana bayyana musu abinda zasu ciyar abinda zasu ciyar shine min khairin abinda yake na alkhairi ma anfaqtum min lafazin min khairin din nan kaga ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi dukiya ya kunshi kai abinci ya kunshi duk wani abu na alkhairi da zaka ciyar kaga amsar ta fito anan sannan kuma sai aka bayyana suwa za a ciyar sai aka ce falil walidaini nan bayani ne aka yi musu falil walidaini wal aqrabina zuwa karshe nan sai aka bayyana musu suwa suka cancanta a ciyar ko suka fi cancanta a ciyar anan akwai abinda malamai suke cewa husnul ijaba wato wani salo na bada wato kyan bada amsa idan mutun ya maka tambaya idan ka tashi zaka bashi amsa to sai ka bashi amsa na abin da ya tambaya tare da ƙara masa abin da bai tambaya ba idan akwai buƙatar haka ka bashi amsa tambayar da yayi sannan kuma ka ƙara mishi da abin da ma bai tambaya ba in akwai wannan buƙatar domin su sun tambayi me za su ciyar sai ya zama amsar an ba su ita ne akan abin da za su ciyar da wanda za su bawa da wanda za su ciyar din kaga wannan yayi kama da amsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsar da manzon Allah ya bayar a lokacin da aka tambaye shi game da arwalla da ruwan teku yin arwalla da ruwan teku sai manzon Allah ya ce musu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ce ruwan teku ai ruwan sa masu tsarki ne suna yawo a cikin jirgin ruwa aikin su shine wato jigila a cikin teku dan haka koyaushe suna cikin teku to dan ruwan da suke dauke da shi a cikin jirgin ruwa kadan ne in sun yi arwalla kuma sun sha zai saurin karewa ruwa mai dadi shi kuma ruwan teku ba yi da dadi ruwa ne mai gishiri mai zarci zaka sai suka tambaye manzon Allah shin za su iya yin arwalla da ruwan teku in ya so su bar ruwan su mai dadi su rika sha to annabi sai ya ba su amsa yace ai huwa at-tahuru ma'uhu shi teku ai ruwan sa masu tsarki ne wannan shine amsar tambayar su sai kuma ya ƙara musu da al-hillu maitatuhu sannan kuma mataccen cikin sama mushen cikin sama halal ne dan mai yiwa wata rana su dawo su sake yin wannan tambayar inda suna yawo cikin teku za su iya cin karo da mushen kifi ko wani abu naman ruwa kuma su dawo su sake yin tambaya game da naman teku in sun tsinci dabbar teku a mace za su iya ci za su iya dawo su yi wannan tambayar to sai annabi ya hada musu hadda ita to kaga wannan akwai kyan bada amsa wato kyan salo amfani da salo mai kyau wajen bada amsa ka ba mutum amsar tambayar sa sannan ka ƙara masa ma hadda abinda bai tambaya ba wannan hadisin da muka karanta ashabu sunan sun ruwaito shi daga Abi Huraira dan haka sai Allah ya ce ka ba su amsa ai kulluhum ma anfaqtum min khair ka ce da su abinda kuka ciyar na alkhairi lafazin alkhair anan ya kunshi dukiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam game da san alkhairi mai tsanani ne alkhairi anan shine dukiya zaka ma anfaqtum min khairin nan ya kunshi dukiya amma dukiyar ya zamo ko dukiya ce ta kudi dukiya ne kayan abinci dukkanin sa dukiya ne amma da sharadi ya kasance abin mai amfani ne sannan kuma halal ne abin ya zama mai amfani kuma halal. Ita dukiya karan kanta ba abin zargi bace ba, sai dai a zargi ta ina aka same ta. Amma ba za a kalli makudan kuɗi a ce wa'annan kuɗin karan kansu a zarge su ba ko a soki kuɗi. Dukiya a musulunci ba a bar suka bace ba, a bar yabo ce, alkhairi ce. Kuɗi da dukiya da kayan abinci duk abin da yake mai amfani ne, to wannan abin ba wato musulunci baya sukarsa, sai dai ya soki ta ina aka same shi. Haka in an ga miliyoyin kuɗi ba a sukar su kuɗin asalinsu, zatin kuɗin, sai dai a soki ta ina aka same su, ko kuma a soki ta ina aka kashe su. Amma su asalinsu ba abin suka bane ba, dukiya alkhairi ce. Yasa Allah yake kiranta da suna alkhairi, Allah yake kiran dukiya da suna alkhairi a cikin alkur'ani. To aka ce abinda kuka ciyar na alkhairi, ana na dukiyoyinku, ya zama dukiya ce ta halal kuma abu ne mai amfani, to wannan abinda za ku ciyar ɗin ko kuka ciyar ɗin, to falil walidaini ay faj'aluhu lil walidaini qabla ghayrihima, ku fara sanya shi ga iyaye, iyaye guda biyu kafin ku ciyar da wanansu. To iyaye su ne gaba, ku fara ciyar da wannan dukiyoyi naku ga iyayenku, iyayenku da suka haife ku, kafin ku ciyar da wani wanda ba su ba, domin ya kasance wannan wato ada'an ne li haqqi tarbiyatihima, kamar kuna kokarin sakan ka musu haƙƙin tarbiyyar da suka yi muku. Wafa'an li ba'di huquqihima, sannan ku cika musu wani sashi na haƙƙoƙinsu, dan ciyar da iyaye wani sashi ne na haƙƙinsu, ba shi kadai bane haƙƙinsu a kanka. Akwai haƙƙoƙi da yawa, haƙƙin da'a da sauran abubuwa irin wannan, zaka ciyar da su wani sashi ne na haƙƙoƙin iyaye a kanmu. Dan haka Allah ta'ala ya ce, to idan ka cire dukiyar zaka ciyar, to wannan na farko wanda yafi cancanta shine wa alwalidain, iyayenka guda biyu, haƙƙinsu yana gaban haƙƙin iyali, haƙƙin iyaye yana gaba da haƙƙin mata da yaya. Haƙƙin iyayenka ya fi ƙarfi akan haƙƙin matarka da ‘ya’yanka a kanka. Ma’ana, da a ce ga abinci wanda ba zai ishi mutane ba, ba zai wuce ya ishi mutum biyu ba, to ga ‘ya’yanka suna buƙata da matarka, ga kuma iyayenka suna buƙata, to iyayenka za ka bawa ka ƙyale iyayenka, ka ƙyale wato ‘ya’yanka da matanka. Wannan shine abin da ya fi dacewa, don haƙƙinsu yana gaba da na iyali. Dalilin wannan kuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ashabul ghar, wanda suka shiga kogo, dutsi ya zo ya rufe su, da dutsi ya rufe su suka ce, to sai kowa ya yi tawassuli da aikin alkhairin da ya yi, wani aiki da ya san ya yi tsakani da Allah, tunda mun san dutsin dai ba za mu iya ture shi ba, kuma ba wanda ya san muna ciki balle ya zo ya bude mana, kaga ba mu da wata mafita sai dai mu koma ga Allah. Kowa ya roki, ya roki Allah da aikin da ya yi mai kyau, wanda ya san ya yi shi da ikhlasi, la'alla Allah zai yaye mana wannan matsalar da muka shiga. To na farko daga ciki ya zo ya tawassuli da tawassuli da iyayensa, biyayya da yawa iyayensa, ya ce yakan zo da abin da abinci a gida, zai je ya fafutuka ya nemo ɗan abincin da za a ci, idan ya zo ya samu iyayensa sun yi bacci, ga ‘ya’yansa suna kuka, da ‘ya’yan shi ƙanana suna kuka, ga matansa ba su ci ba ko matarsa ba ta ci ba, amma ba zai ba su ba, zai tsaya a kan iyayensa, ba ya so kuma ya tashe su, suna bacci kuma ya tashe su, shi ma wannan kamar yana ganin ya yi musu wani abu da bai dace ba, sai dai ya tsaya da kwanon hannunsa yana jira sai sun farka, sannan ya ba su su sha madaran, in sun sha sun rage, sannan ya ba wa iyalinsa. Wannan sai aka kawo shi a babin yabo, an gane, aka kawo shi a babin yabo, kuma Allah yake bayar da labari. To da wannan malamai suka tabbatar da cewa haƙƙin iyaye yana gaba da haƙƙin iyalinka, haƙƙin iyayenka, da wannan hadisa da sauran dalilai da suke kafa hujjar shi. Dan haka dai wannan sai dutsin ya dan gusa kadan ta yadda ba za a yi hutuwa ba, amma iska yana shigo musu, iskan da za su shaƙa su rayu. Na biyu da ya zo ya yi shi ma yi da game da wato kamun kai, wata da ya samu dama a kanta ya yi zina da ita, ta ce masa ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah ya haƙura, kuma ya bar mata abin da ya bata. Dutsin ya ƙara yayewa ta yadda za ka iya leƙo kanka ka ga wanda yake waje, ko ka yi ƙara ma a jika, amma kuma ba za su iya fitowa ba. Na uku da ya zo ya shi kuma game da riƙon amana, ya yi tawassuli da wannan, sai dutsin ya buɗe suka fito. To muhallin shahidi na farkon wanda ya tawassuli da wato biyayya da yawa iyayensa, to da wannan malamin suke gaba hujja cewa haƙƙin iyaye yana gaba da haƙƙin wa iyalinka wajen ciyarwa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce falil walidaini, na farko su ne iyaye. Ka fidda dukiya wanda suke da haƙƙi na farko a kanka shi ne alwalidaini, iyayenka suke da haƙƙin aihuwarka da tarbiyyanka da ɗawainiyarka har girmanka, da haka su suke da haƙƙi mafi girma. Bayan haƙƙin Allah da manzansa ba wani haƙƙi da yake da yafi nauyi akan ɗan adam irin haƙƙin iyaye. Da haka Allah ta'ala ya ce falil walidaini, kalmar alwalidaini ya kunshi al'abu wal ummu. Al'abu wal ummu wa in alaw, uwa da uba koda ko sun yi sama. In an ce uwa da uba mana da kaka da kakan kaka abin da ya sama duka haƙƙi ɗaya ne, in babu wannan wannan ne, in babu wannan wannan ne. Allah ya ce falil walidaini, iyaye wannan zaka hada hadda kakanni, wal aqrabina da kuma dangi makusanta. Al aqrabina jam'u aqrab ne, wanda shine man kana adna min ghairihi ila al munfiq, wanda yafi kowanne kusa da mai dukiya shine al aqrab, mafi kusa, wanda yafi kowanne kusanci da kai. To bayan iyayenka wanne ne yafi kowa kusanci da kai? Ina iyalinka da ƴaƴanka, matanka da ƴaƴanka, su suka fi kowa kusanci. Bayan wannan fal akhu wa ibnul akhi, sai dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, wa ibnul akhi sai kuma me, sai dan dan uwa. Al akhu da kuma wa ibnul akhi, idan wa'annan biyun suka hadu aka ce ga dan uwanka, sannan ga dan dan uwanka, wanne yafi kusanci da kai? Dan uwanka, dan uwanka yafi kusanci da kai, daga kaga yafi haƙƙi akan kake, shine yafi kusanci da kai. Idan aka ce kuma ga uncle ɗinka, amminka, dan uwan mahaifinka da kuma dan amminka, wanne yafi kusa? Amminka yafi kusa, uncle ɗinka yafi kusa, yafi dan uncle ɗinka zama kusa da kai. To haka idan aka ce ga dan uwanka, sannan ga uncle ɗinka wanda kuke dan uwanka wanda kuke wada kani, sannan ga uncle kinka, to wanne yafi kusa? Da dan uwa da uncle, uncle kinka da kuma dan uwanka wanda kuke wada kani, wanne yafi kusa? Dan uwanka wanda kuke wada kani, dan uwanka wanda kuke wada kani yafi me? Yafi kusa. Idan aka hadu da dan dan uwa sannan da uncle, dan dan uwanka da uncle yinka wanne yafi kusa?
Uncle.
Ah. Dan dan uwanka yafi uncle ɗinka zama kusa. Dan dan uwanka. Ko gane ne zai ɗinka kuke ta ko? Ne zai yafi uncle uncle. Domin wajen gado in suka hadu, ne zai shi zai ture uncle. Shi zai gado uncle ba zai gado. Domin qaraba din ana lissafin ta ne ta fuskar ne gado. To idan ka mutu baka bar kowa ba, sai uncle sai ne zai dan uncle ɗinka. Da uncle uncle sai kuma dan kaninka. Kun gane? Dan kaninka ko wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba guda. Ka bar su dukkanin su asibai ne. To shi dan kaninka shi zai hana wa uncle cin gado. Uncle ba zai ci gado. Shi asibi ne, shi zai kwashe duka. Ba zai bar komai ba, shi asibi ne da. Duka zai kwashe. Haka uncle ba zai samu komai ba. Haka in sun hadu a wajen ciyarwa, to zaka fara ciyar da dan kaninka ne ko dan wanka. Sannan abinda ya rago ka ciyar da wa, ka ciyar da uncle. To haka zaka bi abin etcetera etcetera har zuwa wato gurgudan inda haƙƙin su yake, wato gurgudan kusancin su, gurgudan haƙƙin su. Manzon Allah a hadisi yana cewa fa ma baqiya fali aula rajulin zakar, abinda ya saura na dukiya to wanda yafi cancantar ta shine wato aula rajulin zakar, wato wanda yafi kusanci da kai cikin maza, wanda yafi kusanci da kai. Wannan abu a babin rabon gado kenan, shine asufci. Idan kowa ya fudda kasansa, ya fudda kasansa, ashabul furud suka kowa ya fudda kasansa, to abinda duk ya saura, to wanda yafi kusanci da kai namiji shi yafi cancantar wannan. Wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi, hadisin Abdullahi ibn Abbas. Da haka ana duba qaraba ne ta fuskar gado, ta kusancin su, ta fuskar gado, to haka wajen infaki. To su qaraba suna da haƙƙi akan ka, al-qarabatu lahum haqqun, makusantanka suna da haƙƙi akan ka. Shi yasa Allah ta'ala ce wal aqrabina, me yasa? Li'annahum min al arham, domin suna daga cikin dangi, suna daga cikin zawil arham. Sai dai al aqrab wa aula min al ab'ad, wanda yafi kusanci da kai shi yafi cancanta fiye da wanda yake nesa da kai. Da haka in ka tashi zaka duba cancanta wa yafi kusa, shi ne ya cancanta. In abin ya ragu sannan na gaba da shi, in abin ya ragu sannan na gaba da shi. Yana shiga cikin al-aqrabina, sune jikokinka, ƴaƴanka, ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata, jikokinka. Wa in nazalu, duk yanda suka yi ƙasa duka suna daga cikin qaraba. Kowa zai samu wato kasansa cikin dukiyarka ta fuskar infaki da gurgudan kusancin sadaka. Amma wannan tartibin da muka ambata, mutum zai bi shi ne yayi aiki da shi matukar kowa yana da bukata cikin su, in kowa yana da bukata. Amma idan akwai mawadata daga cikin su, to sai a bawa wanda yafi bukata. Ina ba zan gane. Haka koda wani yafi kusanci da kai, amma shi yana da hali, ga wani can shi kuma makusancinka ne amma wani yafi shi kusanci, a kaddara wannan kaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya, amma ga uncle ɗinka can yafi shi talauci, to uncle zaka bawa, tunda shi yana da halin su. Da kuma wajen infaki ana duba bukata ne, in kowa yana da bukata to wannan shi ne na farko, wannan shi ne na biyu. Amma in wato ya kasance shi wannan da yafi kusan yana da halin sa, to sai ka bawa wanda yake nesa da shi, saboda ana duba bukata ne dama ta fuskar infaki. Anan ana bayyana mana falalar ciyar da iyaye da kuma dangi, abin da yake da matukar falala. Kar mutum ya zama inuwar giginya na nesa ne yake sha inuwa. Ana so mutum ya kasance mai kulawa da musamman iyaye da yake haƙƙin su mai girma ne, sannan da kuma sauran dangi. Haƙƙin su ana gabatar da shi akan haƙƙin talakawa da miskinai, domin da su Allah ya fara, sannan daga baya aka ambaci miskinai. Sai da aka fara ambaton iyaye wal aqrabin, haka ne ko qul ma anfaqtum min khairin fal walidain wal aqrabin, sai da aka fara da su. Shi kuma Allah baya farawa sai da abin da yake al aham fal aham. Kada kaga Allah ya fara da su, to su ne suka fi muhimmanci, sannan kuma wanda suke bin su kuma su ne suke bin su ta fuskar wato ainihin muhimmanci. Shi yasa Allah ta'ala yace qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin, sannan yace wal yatama, abinda zaku ciyar na alkhairi to ku ciyar ga iyaye da kuma dangi. Sai aka ce kuma wal yatama da marayi. Yatama jam'u yatim ne, kalma ce da aka tsago ta daga ko al yatmu ko al yatamu. Idan ka ce al yatamu kai mata'un din fataha, ya zama al haja, an tsago ta daga tsananin bukata. Kenan maraya ya zama mabukaci, saboda ya rasu iyayensa, kada yana cikin bukatar wanda zai kula da shi. In kuma ka daure ka ce al yatmu, shi kuma daga al hammu ne, al yatmu bi sukuni ta, sai zama mai daga alhammu damuwa, dan san maraya yana cikin damuwa saboda ya rasa mahaifinsa. To daga nan ne aka tsago wannan kalmar, sai aka ce masa alyatim, kenan daga alyatmu ne ko yatamu wal infirad, da kuma ainihin kadaici, saboda ya samu kansa cikin kadaici na rashin mahaifi. To wanda ake nufi da su anan shine wanda babansa ya mutu ba tare da ya balaga ba. Maraya shine wanda babansa ya rasu ba mamarsa ba. A shari'a idan mahaifi yake tsara rasu ba a ce maka maraya. Kuma haƙoƙin da shari'a ta rattaba na maraya akan al'umma bai shafi wanda mahaifiyar shi ta rasu. An fahimta? Ana maganar wanda mahaifin shi ya rasu shine maraya. Mahaifinsa. In a cikin dabbobi ne, idan wanda ya rasa mahaifiya shine maraya a cikin dabbobi. Dan wane baban nashi ma? Baba san baban shi ba, tunda dabba ne. Dan haka wanda ya rasa mahaifiya cikin dabba shine maraya. Amma a cikin ɗan adam wanda ya rasa mahaifi shine maraya. Sannan kuma da sharadi ya zama bai balaga ba. Ya rasa su kafin ya balaga. To shine ake kira maraya, shine yake da waɗannan haƙoƙi da Al-Qur'ani yake magana. To shari'a ta yi wasiya game da marayi a cikin ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani, saboda ma a toshe musu gurbin abin da suka rasa. Shine sun yi rashin mahaifi. Rashin mahaifi ba karamin musiba bace. So da dama zaka ga yaro saboda ya tashi cikin tarbiya, saboda rashin mahaifi sai kaga kuma tarbiyar shi ta zo ta lalace. Ya rasa mai daukar nauyin karatunsa, ya rasa mai daukar nauyin shi, kenan sai ya lalace. Haka rashin mahaifi ba karamin musiba bace. Shi yasa Allah Ta'ala a wurare da yawa na Al-Qur'ani yake kwadaitarwa game da ciyar da maraya. Amma idan maraya ya balaga, ya girma ya balaga, ya kai matakin da zai iya rike kansa, to ba a ce masa yatim. Zaka ga mutum wai da gemun sa yanzu yana ce ba kansa maraya. Allah ka ba wadannan marayan Allah kuma da gemun sa. Kaga wannan ba maraya bane a shari'a. Maraya shine wanda bai balaga ba, wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga. To anan sai mu fahimci kenan marayu suna da haƙƙi na mu ciyar da su. Koda ko mawadata ne. Tunda nan Allah ta'ala bai ce in talakawa bane. Tayi marayu. Ana samun marayu mawadata ko? Wanda babansu ya rasu ya bar musu dukiya da yawa. To amma kuma su ma suna da haƙƙin a ciyar da su. Ai musu infaki koda mahaifinsu ya bar musu dukiya. Dan Allah ta'ala ya kebance su da ambato. Aka ce waliyatama da marayi. Aka maraya shi nan ba al'akari mawadaci ne ko ba mawadaci bane. Akwai buƙatar a tallafa musu, a ciyar da su, a doki nauyin su. Domin idan kuka bar marayi a cikin unguwa, iyayen su sun mutu, an rasa masu daukan nauyin su, kuka sa ido kuka kyale su, suka zo suka tabarbare suka lalace suka zama ƴan shaye-shaye ko barayi ko wani abu irin wannan. To su ne abokanan ƴaƴanku. Idan ƴaƴanku suka tashi tare da su za su yi abokanan su, tare da su za su yi wasa har su girma tare da su. Daga duk tarbiyyar da kuka yi wa ƴaƴanku su za su lalata ta. Su za su lalata. Daga sai ku hada da ƴaƴa kuma wannan hadawa da za ku yi ba wai ihsani bane za ku yi musu. Su marayi. Haƙƙi ne da yake kanku. In ba ku yi ba Allah tambaye ku zai yi a ranar kiyama. Yadda ka san ɗanka yana da haƙƙi a kanka ɗin nan. To haka maraya. Sai dai a ce haƙƙin ɗanka yana gaba da na maraya. In har kana da halin ka ɗauki nauyin iyalinka ga marayi to ya zama dole ka kuma ɗauki nauyin marayi da suke unguwarku. Kuma za ka yi haka ne gwargwadon yadda suke da kusa da kai, suke kusa da kai. Marayin da yake unguwarku kaga ya fi wanda yake wata unguwa kusanci da kai wajen buƙatar ka taimaka masa. Wannan haƙƙi ne. Hukuma ko hukuma ta yi, in hukuma ba ta yi ba ɗaiɗai ku ruka ku yi, don haƙƙin ba ta kai akan hukuma yana ta yi ba. Ita za ta yi nata ƙoƙari a buɗe gidajen marayi. Sannan kuma mutane ɗaiɗaiku su ma su yi nasu. A cikin unguwa wani ya mutu, abokinmu ne muna tare da shi, ana fafutuka tashi faɗi tashi, yanzu ga shi ya rasu, ya bar matan da ƴaƴa. Amma sai a rasa mai tallafa mata. Ɗan tallafin da za a yi shi ne ɗan tattaran da za a yi mata lokacin da za a je mata ta'aziyya. Ɗan ka mata ɗan buhun shinkafa da ɗan buhun hatsi da masara, a ɗan ba ta jika bakwai. Shi kenan ya tafi ba za a sake waiwayenta ba kuma har abada. Ɗan abincin da ya ƙare. Shikenan ta rasa inda ta kama, sai a ɗan fara tuyar kosai, ana ɗan tallan zogale, ana ɗan abubuwa, ana ɗorawa yara. Daga nan sai tarbiyya ta fara lalacewa, ana ɗorawa ‘yan mata, suna yawo suna talla. Yara su kaga babu ba kuɗin da za a sa su karatu. Haka babu kuɗin da za a biya musu makarantar Muhammadiyya, babu kuɗin da za a biya musu makarantar boko. Sai dai a ɗora musu talla don su samu abin da za a ci. Shikenan sai yara su lalace. Kuna nan ku ba ruwanku. Sai ka taso kana kiran yaron ka kana magana yana zare maka ido. Saboda waɗannan marayin da kuka bari akan titi sun lalata tarbiyyar yaro. Su dai ba su samu tarbiyya ba. Kuma ƴaƴanku da su za su yi mu'amala. Sannan kuma za su yi koyi da irin ɗabi'unsu da halayensu. To ko dan wannan ya kamata a ce al'umma su yi wa kansu kiyamul laili wajen kulawa da marayi. Sannan bayan wannan ga ladan da yake cikin wannan. Manzala cewa ana wa kafirul yatimi kahataini. Kahataini fil janna. Ni da wanda yake ya ɗauki nauyin maraya kamar haka muke a cikin aljanna. Annabi ya nuna yatsunsa guda biyu, manuniya da kuma ta tsakiya. Kamar haka a aljanna. Dan a nuna maka falalan kulawa da maraya. Dan haka wannan ba karamin falala yake da shi ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce waliyatama da kuma wato marayi ya ce wal masakin da miskinai. Masakin jam'u miskin ne. Shi ne a wato al-mu'damu alladhi laysa indahu mal. Miskini shi ne wanda yake baya da wani dukiya a hannunsa, ba kuɗi ba abinci tare da shi. An kira shi da wannan suna suka ce li'anna al-faqra qad askanahu wa azallahu. An kira shi miskini saboda talauci ya kaskanta shi, ya zaunar da shi wuri guda, ya yi masa ɗaurin minti, da haka ba wurin motsi. Shi yasa ake ce masa miskin, talauci ya kaskantar da shi, ya zaunar da shi. To lafazin al-miskin anan da aka ambata har da fakiri zai shigo ciki tare da shi. An ce wal masakin, to har da al-fuqara suna tare da su. Domin idan aka ambaci miskini shi kadai a cikin Al-Qur'ani, to fakiri ma yana shigowa tare da shi. Haka kuma idan aka ambaci fakiri shi kadai a Qur'ani, to miskini yana shigowa tare da shi. Amma idan aka suka hadu aka ambace su duka biyun, sai zama kowanne yana cin gashin kansa ne. Sai zama fakiri shi ne yafi zama mai tsananin bukata. Idan sun hadu, faqir sai zama shine ashaddu haja min al-miskin. Ya fi miskini tsananin bukata in an hada su ri daya. shi yasa zaka ga alqur'ani wani lokaci ya kawo wannan shi kadai wani lokaci ya kawo wannan shi kadai wani lokaci ya hada su a aya guda a suratul hashr aya ta 8 Allah yake lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ku bayar da dukiyoyinku ku ciyar da dukiyoyinku ga muhajirai alladhina ukhriju min diyarihim ga wato wa'annan da suka fito daga gidajensu suka baro gidajensu wa amwalihim suka baro dukiyoyinsu sai ce lil fuqara kaga nan sai aka kira fakirai su kadai to anan hadda miskinai sun shiga tare da su an kira fakirai su kadai amma yashmilul masakin yana kunsar hadda miskinai akuma suratul maida aya 89 da yace fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin kaffarar rantsuwa idan mutun yayi shine ya ciyar da miskini 10 nan sai aka ambaci 10 masakin kaga ba ambaci fuqara ba to su ma nan sun shiga tare da su nan masakin sun kunshi hadda fuqara zaka sun shiga amma in Allah ya hada su kamar yadda ya hada su a cikin suratul tauba aya 60 innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin nan sai aka hada su duka biyu انما الصدقات للفقراء والمساكين فانا الفقراء سوني اشد حاجه من المساكين سن في تصنن بقاطه فيه ده مسكين شي سو ا وجن تعريفن سو مالبي سكي تشوا شي فقير شي ني وند ابنچن بي ما مملكي ابنچن ربع شيكرا با ابن ده يا مملكا با زي ايشي شي ربع شيكرا با اما مسكين شي ني وند يا مملكي ابن ده زي ايشي شي ربع شيكرا كو با سما ده هكا اما با زي قارسا مسا تكتيين شيكرا با to wannan duka suna da haƙƙi na infaki akan mawadata to su masakin idan mutum abubuwa suka hadu a kansa ya zama gashi dai miskini sannan kuma ya zama maraya kaga yanzu haƙƙi nawa haƙƙi biyu gashi maraya gashi miskini kaga haƙƙi biyu sun rattabu a kansa haƙƙin maraici da kuma haƙƙin talauci idan kuma ya kasance dangi ne makusanci yanzu nawa kenan haƙƙi uku ga haƙƙin kusanci dangantaka ga haƙƙin maraici ga kuma haƙƙi na cewa shi talaka ne idan kuma ya zama matafiyi dan wato mai bulaguro nawa kenan haƙƙi hudu gashi dan uwanka gashi maraya gashi talaka kuma yana kan hanya guzuri ya katse kaga nan haƙƙi hudu suka rattabu a kansa kenan kowanne za a lura da gurgudan waɗannan haƙoƙin da kuma gurgudan buƙatar sa ta yadda za a biya za a yi masa infaki za a ciyar da shi da dukiya gurgudan bukata Allah yace wal masakin sanan yace wabnis sabili da kuma wanda yake kan hanya guzurin sa ya katse ibnus sabil shine al musafiru allazi inqata bihi as-safar matafi wanda wato guzuri ya yanke masa akan hanya domin kalmar as-sabil shine at-tariq an kira hanya da suna sabil suka ce li annahu an kira ibnus sabil wato matafi da suna ibnus sabil shi li annahu mulazimun lahu saboda me yana lazimtar hanya mai bulaguro kullun yana kan hanya ya lazimci hanya yana kanta sai ake kiran shi dan hanya a kaidar larabci suna cewa kullu wa kullu ma lazama shay'an fa huwa ibnul lahu dukkan wanda ya lazimci wani abu to ya zama da a gare shi kamar yadda suke kiran tsuntsun ruwa din nan ibnul ma'i wato dan ruwa kenan tsuntsun ruwa ake shi dan ruwa ɗan wuta da suke lazimtar wuta sai aka ce fa ummuhu hawiya uwar sa hawiya saboda yana lazumtar ta a ciki yana lazumtar ta ko yaushe to wannan kenan ce shi yasa ibnu sabil ake ce masa ibnu sabil saboda yana lazumtar hanya ko yaushe yana kan hanya to ubangiji subhanahu wataala ya sanya ibnu sabil a cikin wanda suke da haƙƙin a ciyar da su me yasa li annahu gharibun fi makani saboda shi bako ne a gurin da ya samu kansa kad yahtaju wala yu'lamu an hajatihi zai iya zama yana da bukata amma ba a gano bukatar sa saboda kasancewar sa bako bako ne naka dan ka ganshi bako ne kawai baka kawo aka ba naka zai zama yana cikin matsananciyar bukata amma kuma ba wanda zai iya gano bukatar sa shi yasa malamai suke ajiye wata mas'ala anan shin za a bawa hal yu'ta ibnus sabil hal yu'ta ibnus sabil idza sa'ala aw yu'ta wa illam yas'al shin za a bawa wato mai bulaguro da guzurin sa ya katse za a taimake shi a tun bai yi bara ba ko kuma sai yayi bara sannan za a taimake shi suna aje wannan masarar shin za a taimaka masa ne kafin yayi roko ko kuma in an gano yana da bukata a taimake shi ko kuma sai yayi roko ne yake cancantar a taimaka masa malamai suka ce wannan zai kasance ne ta fuskoki kamar haka fuskan farko an ta'lama annahu la yahtaj, ka gano cewa shi bai da bukata, ba ko ne amma ka gano bai da bukata, kamar ya kasance mawadaci ne, ka san shi cewa mawadaci ne, ya zo garinku amma kuma ka san a garin su mawadaci ne, ya zo da motar sama ya sauka, daka bai da bukatar ka taimaka masa da wani abu, wata kila ma idan ka dauki wani abu ka bashi zai ga kamar ka masa wulakanci, kaga wannan ba za ka ce ka bashi kudi ba, wata kila ba ya fi ka kudi, wata kila shi ma zai taimaka maka, kaga wannan ba maganar cewa ka dauki abu ka bashi, ko ya tambaya ko ba zai ma tambaya ba, inda ba yan bara irin wannan na zamani ba da suka maida ta sana'a, akwai su ko na su sun maida bara sana'a, zai zo ya ce gashi guzurin sa ya katse, mahaifin shi ba ta da lafiya an aiko mahaifin shi ba, wani ma zai daure hannu yace ya mota ce tayi hadari da su, gashi ya sa bandeji ya nade hannunsa, ni a gabana nan garin an warware mu wani bandeji a hannunsa, bandeji aka warware ba komai a shekari yake, sai su nade bandeji su ce da takardar likita a hannu suna yawo suna neman magani, wani kuma kaga yazo yayi ƙarya yace guzurinsa ne ya kasa daga wuri kaza yake yana tare da iyali yana son ya huce yana neman na mota ne, idan aka dauka aka bashi kuma gobe sai ka ganshi a wani masallaci, to kaga wannan ba za ka bashi ba, ko yaro kadin ba za ka bashi ba, tunda ka san ba bara bace yake ta bukata, ya mai da ita sana'a ne, amma in dai har mawadaci ne ka fahimci cewa wannan mawadaci ne, kaga ba maganar cewa ka taimaka masa da wani abu, hali na biyu shine mafi rinjayen zatanka ka fahimci cewa wannan yana da bukata, wannan bako ne kuma yana da bukata, da ka gani kana iya ganewa, sai dai mutum ne mai kamun kai baya son yayi bara, kada iya gane wannan mutum ne bako ya zo garin sa gudunin sa ya katse amma ba zai iya yin bara ba, yana da kamun kai, to wannan abin da yafi cancanta a taimaka masa ba sai ya roka ba, bari ma wajibi ne a taimaka masa ba sai ya roka ba, ya shiga cikin wa'annan ibnu sabil. Na uku shine wanda zaka yi shakka shin yana da bukata ko bai da bukata, idan ka kana cikin shakka to anan sai ka bijiro masa shin wane za a iya taimaka maka, kana iya bijiro masa kai masa tambaya, idan yace eh to sai a taimaka masa, yace a ba ni da bukata sai a kyale shi, kun gane wannan sune halaye guda uku, halin farko wanda zaka gane wannan mawadaci ne bai da bukata, yana da katin sa na ATM na abun nan katin sa na banki duk inda yazo zai ciro kuɗi ana ba magana a taimake shi, akwai wanda kuma kana ganin shi ka san wannan mabukaci ne amma ba zai iya bara ba, to wannan wajibi ne a taimaka masa ba sai ya roka ba, to balantana kuma ya roka daga da gudu ya kamata a taimaka masa, kuma masailu fala tanhar ya shiga asailin. Na uku shine wanda zaka yi shakka yana bukata ko bai bukata, gashi ya zo bako ne amma baku san halinsa ba, baku gano komai a cikin lamarinsa ba, to anan sai ku bujuro masa da taimakon, in yana karba to in bai karba ba kuma shikenan, ko ku tambaye shi in yana da bukata a taimaka masa, in bai da bukata kuma a kyale shi, shine wannan ibnu sabil. Allah ta'ala yace wabnu sabili, da kuma wanda yake kan hanya guzurin sa ya katsi, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnu sabil, kace abinda kuka ciyar na alkhairi to ku sanya shi ga iyaye, ku fara bayar da shi ga iyaye da kuma dangi makusanta da marayi da miskinai, wabnu sabili da kuma wanda yake kan hanya guzurin sa ya katsi, sai Allah yace wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim, kuma dukkan abin da kuka aikata na alkhairi to Allah masani ne game da shi, Allah ya san duk wani aikin ka na alkhairi, Allah ya sani, wannan tazyil ne da aka nufaci zaburarwa da kwadaitarwa game da shi, wani reshe ne aka yi wa ayar, aka rufe ta da wannan jumlar dan a zaburar da kai game da aikata aikin alkhairi, domin shi mumini a duk lokacin da ya fahimci cewa Allah yana ganin aikin da yake yi kuma Allah zai sakan ka masa akan aikin sa, wannan zai zaburar da shi game da ci gaba da yin aikin alkhairi, domin idan har mutum zai iya yin wani aikin alkhairi saboda ya san wani mutum mai daraja yana son wannan aikin ba ma Allah ba, saboda wani yana son wannan aikin sai kaga mutum ya dage yana yi dan ya san wani yana so, to ya zakai game da halin mutumin da yake mumini mai takawa wanda ya san cewa Allah yana kallon aikin da yake yi kuma zai sakan ka masa akai, Allah da ba wani abu mai boyuwa da yake boyuwa gare shi, Allah da yake bawa wanda ya so ba tare da hisabi ba, yake daukan dukiya ya bayar da ita ga wanda ya so bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba, aka wannan shi yafi cancanta ya samu kwarin gwiwa na ci gaba da aikin alkhairi. in ka san cewa in kai aikin alkhairi alajuwa ne yana son aikin nan na alkhairi ko alajuwa ne yana son aikin nan da nake sai mutum ya ta kokari yana yi dan ya san wani yana so mace ta yi ta kokari dan ta san mijinta yana son abu kaza yana son tuwo iri kaza ta yi ta wahala sai ta yi masa wannan abin da ta san yana so ba dan komai ba take wannan wahala sai dan ta san yana so to ya zaka yi game da wanda ya san Allah yana son aikin sa yana ganin aikin sa yana so kaga shi yafi cancanta kaga ya dage tuko shi yasa aka faɗa Allah ya bada labari cewa duk aikin alkhairin da kai to Allah ya gani sannan kuma Allah subhanahu wataala yana sane da wannan aikin sannan zai saka kanka maka akan sa shi yasa jumlar ta zama jumla ce shartiya fi'ilin sharadin shine taf'alu wa ma taf'alu ne shi da fi'ilu shart din jawabu shart yace fa inna Allah bihi alim manufa ana son ayi bayanin a bayyana maka cewa ilimin Allah ya kewaye dukkanin komai duk abin da kake yi na alkhairi to Allah ya san da shi kuma zai yi sakayya akai daga jumla ce shamilatul likulli khairi jumla ce da ta kunshi dukkanin alkhairi su sun yi tambaya na abin da zasu ciyar to sai Allah ya ammame ya gaya musu abin da zasu ciyar din da wanda zasu ciyar ya bayyana musu duka wannan domin su samu cikakkiyar fa'ida idan muka lura Allah ta'ala anan bai bayyana sauran mabukata ba ba a zo da as-sa'ilina wal gharimina wa fir riqabi duk ba ambaci wa'annan a cikin ayar ba malamai suka ce ko dan ya kasance imma ittifa'an bi zikrihim fi mawdi'in ukhra ko fi mawadi'a ukhra ko dan ya zama an wadatu da ambatan su tunda an ambace su a wasu gurere nan ba sai an saki ambatan su ba nan ba sai an ce baka was-sa'ilina wal gharimina da sauransu saboda a wasu ayoyin an ambace su ko kuma ya kasance an kyale su ne saboda za su shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim za su shiga fadin wannan ayar duk wani abin da kuka aikata na alkhairi akan wa'annan da ma waɗanda ba mu ambata ba to Allah ya san da shi kaga za su iya shiga cikin fadin wannan haka sai zamo shamilun li kulli khairin duk wani tasarrufi da zaka yi da dukiya na alkhairi irin wannan to Allah ya san da shi kuma zai bayar da sakamako akai sannan a cikin ayar Allah bai ce ka ciyar da kanka ba sai aka ce falil walidin ba ce fali nafsika ba wannan ba sai an fada maka ba ai baka da bukatar sai an sanar da kai ka ciyar da kanka an gane baka da bukatar sanin wannan daka ba sai an gaya maka wannan ba daka kai wato kai ne kake da haƙƙi wanda yafi wato kai kake da haƙƙi kai ne gaba da kowa dan haka kai zaka fa dan in ba kai ka yi wa kanka infaqin ba to ba za ka je ka nemo ba idan ka nemo baka ci ba ka ba wani yaci ko baka baka ci ba ka ba wani yaci faduwa zaka yi jibuwa zai nemo ashe da kanka zaka fara sannan kuma biman ta'ul kamar da manzo Allah yace ka fara da kanka sannan ka fara da wanda suke wato karkashin ka wanda kake daukar nauyin su anan kuma zamu fahimci cewa dukkan wani aikin alkhairi da mutum ya aikata sawa'un aikin alkhairi ne da kai shi da dukiya ko aikin alkhairi ne da mutum yayi shi da gangar jikin sa ko wani ilimi ne mutum ya ilmantar ya karantar da shi ko wani jihadi ne fi sabilillah mutum yayi ko wani irin aikin alkhairi ne to Allah ya san da shi kuma zai bayar da sakamako akai da cewa wa ma taf'alu min khairin an gane lafazin min khairin din nan nakira ce fi siyaqi sharti tafidul umum nakira ce da tazo a siyaqin sharadi da haka ta amma mai duk wani aikin alkhairi ta ga mai duk wani aikin alkhairi in mutum yayi Allah ya san da shi kuma zai bada sakamako akai da haka anan sai ka fahimci kenan yana dacewa ga dan adam musamman dan adam musulmi kada ya rena aikin alkhairi komai kankantar sa Allah ya ce wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi komai kankantar sa to Allah ya san da shi shi yasa a hadisi manzo Allah yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga wuta koda da tsagin dabino koda da me koda da tsagin dabino komai kankantar alkhairi karkare na la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada kare na wani aikin alkhairi komai kankantar sa yasa Allah ta'ala ce min khairin duk wani abin da za ku aikata na alkhairi kowani iri komai kankantar sa to Allah ya san da shi kuma zai baka sakamako akai linkin ba linkin wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisi ne na Adi ibn Hatim ittaqun nar walau bi shaqqi tamratin da wannan za mu yi jan hankali da fadakarwa ga mawadata a yau kowa ya san halin da ake ciki kowa yau ya san halin da muke ciki na farko dai muna cikin wata na bukata watan azumi wata na bukata wata mai falala, watan Ramadan, wanda malamai suke kiransa lokacin kakar lada, lokacin kaka ta lada. Yanda ka san manomi idan kaka yayi abinci gashi nan ko ina, lokacin kowa ne yake kokari ya tattara abin da ya tattara killace in saboda nan gaba, to azumi shine lokacin kaka ta lada, lokacin ne kowa yake kokari ya tattara abin da zai tattara. Komai ka taba a cikin azumi lada ne, duk wani aikin alkhairi da kai ladan sa linkuwa yake. To da wannan muke can hankali ga mawadata cewa su mai da hankali wajen kulawa da halin da talakawa suke a cikin wannan wata mai albarka, halin da talakawa suke musamman wannan musiba da ta abkawa mutane ta wannan cuta da ta shigo, wannan annoba ta corona wadda ta don kofar da mutane, ta dakatar da kasuwanci, an rufe iyakoki, ba a haba halin a shigo da wasu abubuwa na bukatar rayuwa daga wasu kasashe kamar da aka saba. An rufe iyakoki, abinci yayi karanci, komai farashin sa ya hau. Dama da ake cikin halin da ake ciki kafin zo wannan annobar, yaya talakawa suke ana cikin matsala. To balantara kuma ga wannan abun kuma ya saki faruwa, mutane suna cikin gida ba a fitowa, duk wasu zirga zirga na aje a dauko kayan abinci an dakatar da shi, zirga zirga na harkan sufuri da wani shi sana'ar sa shine ya kai ya kawo, yau yana can gobe yana can, an dakatar da wannan yau, haka ya dawo gida ya zauna. To akwai tsananin bukata, akwai alhazai wanda duka shekara sai sun je maka umara, wani ma zai je da iyalansa duk shekara, zai je da shi da matarsa da iyalansa da iyayensa, ba wani da ke mahaifinsa ko mahaifiyarsa su ta yi umara duk shekara. Akwai alhazai da suke yin wannan. Bana wannan matsalan ta janyo an rufe me, an rufe umara. Miliyan nawa kake kashewa in zaka je umara da kai da matarka ko da kai da iyalinka? Miliyan nawa kake kashewa? To ka dauki wa'annan kudin ka sanya su, ka sanya su a cikin wannan aikin alkhairi na taimakon talakawa. Wannan dukiyar da kake kashewa, in dai dan Allah kake zuwa kai aikin, kai umara, in dai umara ta dan Allah ce, ba dan a ce maka Alhaji wani yau bana bai je umara ba, a kana zuwa ne kawai dama wato dan a ce Alhaji wani bana ya je umara, in dai dan Allah kake zuwa, to wannan dukiyar ga hanyar. Amma shi yasa aka bude hanyoyin alkhairi da yawa. Yau an rufe maka kofar umara, daman kana zuwa duk shekara ka je ka yi umara, wanda umara a cikin watan Ramadan tana da falala, kowa ya sani. To amma bana ba za a iya zuwa a yi wannan umaran ba. To ga talakawa suna fama, abinda za su ci ya musu wuya. Wani in yayi bude baki, bude bakin shine sahur dinsa, bai da abinda zai yi sahur. Nan cikin garin muke magana, a shekarun da suka wuce ana bude baki a masallaci saboda ba a rufe masallatai ba, ana fitowa masallatai ɗan uwa su tattara kuɗi a zo ana bude baki a masallaci. Ku goma ne za ku haɗa kuɗi ku haɗa abincin bude baki, amma ku waje 50 za ku ci abincin. Waɗancan mutum 40 ɗin da za su zo duka ba su da abincin da za su ci a gida ne. Fitowa suke yi wato titi kwararo-kwararo suna neman ina ake bude baki su zauna su bude baki. Wani ɗan abin da ya je sai zagaya cikin gari ya samu na dala 40 ko 50, ɗan dala 50 ɗin da ya samu ko 40 shi zai barwa iyalinsa su sayi garin rogo su haɗa da sukari su sha, shi kuma ya fito yana neman kwararo-kwararo masallatai inda ake bude baki ya yi bude baki. In an gama bude baki ga an ɗan zaga sauran kankana da ɗan sauran wani abu ya tattara ya je kai wa iyalin. To bana babu wannan, bana babu. Babu inda za ka je ka fi titi ka samu ga mutane sun taru suna bude baki, an hana haɗuwa. To sai kaga kenan ka kwatanta irin matsalar da talakawa suke ciki a matsayinka na wanda Allah ya ɗauki wadata ya baka. Kuma wannan wadatar da Allah ya baka don ya jarraba ka ne, don ya gwada ka ne ya baka ita. Shi yasa aka baka aka ce kema kuma ka fitar ka bayar, ka bayar da wani abin ɗan ƙanƙani da za ka taimaka ma talakawa da shi. Abu wani sai ka samu bai iya bayarwa, zai iya zuwa ya kashe miliyan nawa ya je ya yi umara, amma ga talakawa ne suna yawo a unguwarsa ba zai iya da taimaka musu da kayan abinci ba. Wannan ba karamin musiba bane ba, dan haka masu kuɗi su yi wa kansu kiyamun layi. Duk irin waɗannan musibun da suke shigowa ta dalilin rashin irin waɗannan abubuwan ne, rashin bin dokokin Allah yadda ya kamata. Allah ya bawa masu talakawa data, amma kuma suna masu kuɗi wadata, amma suna ganin ƴan uwansu talakawa ga sanan suna yawo, abu ba wanda yake tunanin ya taimaka musu. ko tunanin baya zuwa baka dan kowa gani yake dubaran sa ce da karfin sa da wayan sa ne ya bashi haka yake tunani ai karfin sa ne da wayan sa daga shi baya da bukatar sai ya taimake wani kai ma ka je dubaran ka tafi sheka wannan mugun tunani ne irin na karuna shine da Allah ya bashi wadata yace innama utituhu ala ilmin indi an bani wannan dukiyar saboda ilimi da nake da shi wanda ina da ilimin hada taro da kwabo shi yasa na samu wannan dukiyar wannan shi ya ruda shi da Allah yace masa wa ahsan kama ahsana Allahu ilayka yake taimakawa wanda karshe Allah yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya share shi da shi da gidajen nashi da dukiyar nashi aka shafe su cikin kasa Allah ya sa kasa ta bude suka shiga ciki aka baje aka hada kasa aka baje kasa tare da su saboda rishin Allah ya mushi wadata kuma yaki taimakon mabukata mu ba ma fatan masu kudi Allah ya musu irin wannan amma su yi kokari su fitar da haƙƙin talakawa haƙƙi ne wannan ana magana haƙƙi ne na talakawa a basu Allah ya baka kuma ya dora maka haƙƙi yace ka basu zakka mai zakka ya fitar da zakka bayan zakka kuma akwai ciyarwa ta tadawi wanda kuma ya kamata a ce an mai da hankali akan wannan wasu daga cikin malamai su yi kokarin cewa wannan ayar an shafe ta da ayar zakka suka ce ayar ta riga ayar zakka sauka domin wannan ayar ta zo ne kafin a farlanta zakka sai aka umurci wato sahabbai suna son su san ya za su yi da dukiyar su sai aka ce to ga yanda za ku yi da ita ku ciyar da kaza kamar da aya ta yi bayani daga baya sai aka saukar da ayar zakka suka ce to sai ayar zakka ta shafi wannan ayar dan haka su a wajen su wannan ayar shafaffiya ce amma magana mafi inganci ta malamai ayar ba shafaffiya bace ba ayar muhkama ce aya tana nan tana aiki ta zo ne li bayani sadaqati tatawwu ta zo ne dan ta yi bayanin wato ciyarwa ta tadawi ita kuma ayar zakka ta zo ta yi bayani akan ciyarwa ta wajibi da haka malamai suna cewa fa mata amkanal jam fala naskha a duk lokacin da ake iya hada ayoyi guda biyu to ba maganar naskhu a ciki ana yin naskhu ne idan ayoyin ba za su hadu a yi aiki da su duka ba daya ta ci karo da daya to sai aka luwace ta zo daga karshe amma idan har za a iya hada su to ba maganar naskhu wannan ko za a iya hada su wannan aya da muke karatu tana magana akan ciyarwa ta tadawi ita kuma ayar zakka tana magana akan ciyarwa ta wajibi Allah ta'ala yace yasalunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka me za su ciyar na dukiyoyin su Allah yace kul ka ce da su ma anfaqtum min khairin abinda duk kuka ciyar na alkhairi falil walidaini to ku sanya shi ga iyaye biyu iyayenku guda biyu wal aqrabina da sauran dangi wal yatama da marayi wal masakin da talakawa wabni sabili da wanda yake kan hanya guzurin sa ya yanke Allah yace wa ma taf'alu min khairin duk wani abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim to lalle Allah masani ne game da wannan kuma zai bayar da sakamako akai sai yace kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum
kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون a nan da Allah ya ce ku ci ba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wannan haddun ne lahu ala bazlin nafsi ato ana zaburar da sahabbai da sauran al'ummar musulmi ne game da bayar da rayuwarsu don daukaka addinin Allah fi sabili ila'i kalimatillah su malala rayuwarsu domin daukaka kalmar Allah bayan an yi musu bayani akan malala dukiyarsu domin daukaka kalmar Allah ayat da muka da ta gabata tana bayani akan sanya dukiya a cikin hanyar Allah ita kuma wannan za ta yi bayani akan sanya rayuwarka gaba daya dama haka Allah yake yaban mu'minai wajahadu bi amwalihim wa anfusihim wanda suka yi jihadi da dukiyoyin su da kuma rayukansu dan haka waccan tayi magana akan wato jihadi da dukiya taimakawa da dukiya wannan kuma za ta yi bayani akan taimakawa addini da rayuwa aka ce kutiba alaikum alqital ay furida alaikum alqital an farlanta muku yaki an farlanta muku yaki, domin kalmar al-katbu ma'ananta al-fardu, kamar yadda yazo a cikin ayat da muka wuce, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ana yace kutiba alaykumus siyamu, anan kutiba kaga an wajabta muku. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, shi ma kitaban din nan ana nufin farilla. Salla wajibi ce akan masu imani wanda aka kayyade mata lokaci. Da aka kalmar kutiba anan aka ce kutiba alaikum alqital, ma'anan sa furida alaikum alqital, an farlanta muku yaki. Lafazin alqital shine qitalu a'da'illahi alkuffar, ana maganar yakanka wato makiyan Allah kafirai, su ake magana. Koda ba ambace su ba, a ce kutiba alaikum qitalul kuffari ba, koda ba ambace kuffar din ba, kai kana gane suwa ake nufi. Tunda sun san menene yaki, kuma sun san wane ne ake yaka. Ala yakar abokin gaba ne, yaka baka da abokin gaba irin kafiri wanda ya kafirce wa musulunci. Daka Allah ta'ala yace an wajabta muku yakar makiya kafirai. Lafazin alqital masdar ne na qatala, masdar ne na qatala. Daka anan malamai suka fa'inci wajabcin jihadi. Wajabcin me jihadi? Da Allah yace kutiba alaikum alqital, sai dai shi jihadin kafin ya wajaba, kafin ya zama wajibi, dole sai ya cika me sharuddansa. Akwai sharudda da ake buƙatar su cika kafin ya wajaba. Daga cikin sharuddan shi sharuddan yakar makiya suka ce dole sai an samu qudratun bashariyya wa maliyya wa atadiyya. Sai an samu qudra bashariyya, an samu wato kuna da sojoji wanda sun samu horo, sun samu horo na yaki dai kenan, suna da condition kuma suna da horo na yaki. Sannan kudura maliya, kuna da dukiya, kuna da hali na guzuri da za a yi wannan yaki, dan yaki yana daga cikin abin da yake kawo mai yunwa da talauci. Haka ya zama an yi taladin dukiya. Sannan abu na uku, a samu kudura atadiya, kudura ta tattali, an yi tattalin makamai, an yi tattalin imani. Dan kalmar udda ana tattalin abubuwa guda biyu ne, ayi tattalin imani da takawa da tsoron Allah a zuciya, sannan ayi tattalin makamai irin na abokan gabar ko wanda yafi na abokan gabar. To wannan su ne. Sannan bayan wannan, sannan a kasance tahta rayati imamin yujahidu da bi amrihi, karkashin tutar wani limami wanda za a yi jihadin da umurninsa. Samu daula ta musulunci wadda ta hada al'ummar musulmi, wadda take da jagora, wadda kuma da umurninsa ne za a yi wannan jihadin. To wa'annan su ne kaɗan daga cikin sharuddan da yake farlanta jihadi akan me, akan musulmi. Wannan su ne sharuddan da ake buƙatar a cika. Duk wanda yace zai yi jihadi na musulunci a yau ba tare da wa'annan sharuddan ba, to ba jihadi zai ba, fasadi zai, fasadi zai, banna zai. Ashe ana buƙatar tattali na imani, wannan shine gaba. Mutane su samu ilimi, su san ma menene addinin, me manufar addinin, me manufar jihadin, a karantar da su, a cika zukatansu da imani da takawa. Sannan zama an yi tattali, an yi sabu duk abubuwan da ake bukata, sannan a yi maganar jihadi. Shi yasa aka samu muhawara tsakanin wani bayahude da wani mutumin Falastin, Balarabe ne dan Falastinu da kuma bayahude. Sai shi Balarabe yake cewa muna nan da ku, Allah ya mana alkawarin za mu kashe ku a nan Baitul Maqdis, mu fatattake ku. Sai mutum ya labe a bayan bishiya, kace masa zo ga bayahude ka kashe shi. Shi Balarabe yake ga wa bayahudan wannan, sai yace eh haka ne, mun san da wannan magana, amma lokaci bai ba. Sai yace masa ya kai, yace masa ya akai kasan lokaci bai ba. Yace za mu gane lokaci yayi idan mun ga kuna cika masallatai a lokacin asuba kamar yadda kuke cika shi a lokacin juma'a. Da zarar mun ga haka ta faru, to mun san lokaci yayi. In mun zo lokacin asuba mu ga kun cika masallaci kamar yadda kuke cika shi lokacin juma'a, to daga nan mun gane lokaci yayi da za ku zo ku yake mu, ku fatattake mu. Amma yanzu ba wannan magana, akwai saura. Malam ku je ku yi tattalin imani, ku cika masallaci da asuba yadda kuke cika masallaci a lokacin juma'a. To lokacin ne imani yayi ƙarfi, to kaga an samu tattali, to kafin a fara dauko da maganar abin nan. Amma inda zaka je masallaci sahun gaban mutum uku, sahu guda ɗaya mutum uku a masallaci, to ya za a yi jihadi. Ana gane wanda zai jihadi shine wanda yake zuwa sallar asuba da asuba, shine in aka kada tutar jihadi zai fita. Amma duk wanda bai iya zuwa sallar asuba, wannan ka tire shi daga cikin sahun masu jihadi. Ashe akwai buƙatar tanadi, akwai buƙatar tattali. Allah yace kutiba alaikumul qitalu aw wajabta muku yaki. Allah yace wa huwa kurhun lakum, alhali shi abin ki ne gare ku, kuma gashi lokaci yayi. Zamu zo mu ji insha Allah a darasi mai zuwa meye dalil da yasa ake kin yaki, sannan kuma meye hukuncin wannan kurhu din kin yakin da sauran abubuwa irin wannan da zai biyo baya insha Allah. Da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu lada kurakure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.